kana ba sa biyan bashi kuma su suke kare jarin mace yar uwarsu kai kika da yanda fada
hannun
namiji to ga dakta ma ya ce hannun namijin ma wakafi kun sa a kasan ma akwai wakafi a zai suna su ɗanta ta yi wakafi a lasan yi wakafi na goya duk manyan attajiri sun yi wakafi a da to amma wakafin su yi tafi abu ne yanzu wakafin da ya rige kawai na ma ne sa kara biyu guda 60 gidajen alaran momi fitacce shi ne kawai shi malamin kuma babansa ne burinsa shi ma aikin babansa ya ɗora to kaga sannan in muka kalli tsarin Umar bin Abdulaziz game da harkar noma da yadda ya inganta ta a wata 30 mutane suka zama masu kuɗi da wadata zaka muka ɗauki wannan tsarin zai bamu nasara sosai kun ga kasko da nada mutanen da suke koro suka tafi Cairo ko suka tafi irin wannan excursion suka je harkar noma don su koyi abu sai suka ce da su to ai wannan abin da ku zo mu gaya muku aka kama bayi su suka je suka koya mutanen Brazil noman rake da la'ininsu suka tafi da 20 a hannu da alkur'aninsu da hadisansu a hannu aka kwace aka raba su da shi su suka koya mutanen Brazil noma na rake musulmi ne amma yanzu kuma noman rake dukiya ke samu yanzu akwai mutum ɗaya wanda yana samun rake a shekara na miliyan 100 ƙaramin manomi ne za ka yanzu mu saurari da ta fashe wanda ya yi bala dole rake a yanzu to shi ne yake garin fada yana nan karin tafi ya ziyo ƙalar bayani shi ko na mu zai shekara 30 farke zance wani abu saboda da ke harka samun kuɗi ce ba na wasa ba ga maka za ka yi kuɗi aka yanka zama tun bai kuɗi wato ba da gaske yake ba salamu alaikum ya zama saurari shi da ta Imam Bashir ya yi mana bayani
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شو قبل زما شو قبل معلمي الشيخ مالي إبراهيم خليل شو قبل الكنوز دا مانجين دايركتا دا شو قبل كوميتين شريعة na Al-Kunuz manyan malamai a maza da mata da suka halarci wannan zama mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko dai zan ba da uzuri a kan jinkiri da na yi bisa yadda tsarin yake amma saboda sha'anin larura ba samu jinkiri sai ainihin abuwa kuma yadda shugaban zama shugaban malamai shi ma ya kaddamar da hanzarinsa to alhamdulillah wannan ba lacca ba ce tattaunawa ce kuma yadda aka faɗa tattaunawa ce a kan wato tsarin tattalin yama ake ce gina tattalin arziki a bisa tsarin hada-hadar kuɗi ta hangar addinin musulunci a kwarai da gaske wannan ya dace da halin da muke ciki a yanzu domin muhimmancin wato yaƙi da talauci a cikin al'ummarmu saboda yanda talauci ya yi katutu a Najeriya ma a arewacin Najeriya a arewacin Najeriya ma shiyar arewa maso yamma a kalmar basu da daɗi a kan sha'anin talauci da kuma karancin gaskiya a kasancewarmu musulmi a wanda addininmu ya zo da abubuwa na yaƙar talauci bai dace al'amarin mu tsaya da haka ba kamar yadda Sheikh Malam Ibrahim Khalil ya fada wato sai dai mu zabi mu zaman turo talakawa amma addinin musulunci bai tsara mana tsarin da zamu zaman turo talakawa ba addinin musulunci ya zo da abin da zai kawar da talauci irin wannan shi tarbiyar al'umman mu tarbiyar musulunci da ake magana akan zuhudu zuhudu ba ana nufin talauci ba zuhudu shine mutum ya fitar da duniya daga zuciyarsa amma sahabbai waɗanda suke masu wadata masu dukiya mai yawa kuma duk da haka sun fito da suka talauci a sun fito da suka zuhudu saboda haka ba wai abinda ake yazo a cikin al'umma mu ana ta ganin kancewar abin alfahari alamar addini shine ka zamanto dukun dukun ka zamanto cikin talauci ka zamanto baka da dukiya mun san wannan bai dace da ruhin addinin musulunci ba bal dukiya an yabe ta a cikin addinin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu abin da aka tambaye shi sallallahu alaihi wasallam aka ce man khairun nas wane ne a cikin mutane yafi ce man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wanda Allah ya bashi tsawon rai kuma aikin sa yake kiri afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mal malu salih lir rajul salih madalla da kikkiawar dukiya ga mutum wanda yake salihi kaga ya yabe ta kuma dukiyar nan dai mun ga yanda ma Allah madaukakin sarki shi fada na farko yace allati da alallahu lakum qiyama ya sanya dukiya ne ita ce wadda za ta tsayar da ku abin da kake bukata kenan don ka ta a rayuwarka ita kake bukata don ka ci ka sha ka yi magani ka samar da iyali ka tarbiyyantar da su sannan ka yi aikin ihsani ka kyautata shi kansa aikin ihsani ba zai yi ba sai da dukiya ya sa tsakanin mu yanzu ka gan ana maganar a kawo taimako ko za a yi wani aiki sai da ana ta kallo kowa yana gani to ina sa lajuwa ne ina sa lajuwa ne wato shi ban da shi shi kamar sai tabin wato hanyar shiga aljanna shi wannan ita baya bukatar sa bayan muna gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ji ya faɗa mana cewa mutum ya dauki wato igiyar sa da fatanyar sa da fatanyar sa je ya saro itace domin ya samu abin da zai tsare ya samu abin da zai ci ya yi sadaka abubuwa guda biyu ya faɗa abin da zai ci kuma ya yi sadaka da shi shi ya fi bisa wato ya ringa tambayan mutane a bauhu an mana'u ko su bashi ko su hana shi kaga sai aka sanya shi kansa mutum ka tashi ka nemi kuɗi domin ka yi alheri irin na masu kuɗi shi kansa manufa ce saboda haka kaga duk abin da zai kashe wa mutum zuciya akan shi dai ya zauna ya yi ba sai dai shi ai masa abu musulunci ya rushe wannan al'amari Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bana al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla wal yadul ulya hiya al-mawtiya wal yadul musta'a aw sufla hiya al-mawta wato hannu da yake sama ya fannin da yake kasa hannun da yake sama shine mai bayarwa wanda yake kasa shine yake karba dan haka ne ma muna gani yanda da Allah sallallahu alaihi wasallam ha alkawari yake yi ma mutane baya a yake mutane kan kada ka tambayi kowa komai duk da mun ne domin ka samu wannan wadatar ga Hakim Ibn Hizam Hakim Ibn Hizam yanda yayi alkawari ya sha alwashi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai tambayi kowa komai ba har bulala ta ce za ka fadi yana kan takuminsa da zai ce da Allah malam yi komin bulala ta ba sai dai sun kai da ragumin ya sauka ya dauka ko akan meye akan tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaga Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ka sake tambayarsa ya bashi ka sake tambayarsa ya bashi sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Hakim Ibn Hizam ita dukiya da kake gani ta fi gare ta kuma haka take ya fanya ce wanda ya dauki wanda ya karbi ta da yarwar zuci za a sanya masa albarka wanda kuma ya karbi ta domin hadama to zai zama kuma wanda yake ci ne bayan kushi duba yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi bai masa wannan wa'azin ba na dukiya abinda ya masa wannan wa'azin na dukiya sai zama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ruwa yake baya so ya bashi sai dai ta bashi tukuna sannan sai ya masa wa'azin to amma haka sai ya fahimci babban darasi kan cewa ba sai tambaya ba ba sai tambaya ba to shi yasa aka samu yadda hukumar musulunci ta jiru a kan wadata ga misalin da shugaban malamai ya kawo na Amirul Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz kusan a lokacinsa shi ne aka samu wannan damar da mutum zai rinka yawo da zakarsa ya rasa wanda zai karɓa domin kowa ya samu wadata wannan ruhin su Banu Umayya da suka ɗauki irin wannan ruhin haka suka kai shi ƙasar Andalus Andalus sai da ta zama cewar ana ce masa wato wato lu'ulu'a ta duniya a lokacin the pearl of the world haka suke ce ma Andalus saboda abubuwan da tsarin musulunci yake da shi na samar da kuɗi ya kawo wadata da wai kun san idan mutum irin manya-manyan gidajen can Germany da Ingila in aka kawo su makaranta Andalus idan suka koma can suna magana sai kaga suna jefa kalmar larabci wannan alama ce cewa sun waye jefa kalmar larabci a cikin maganar su alama cewa sun waye sun je Andalus saboda inda aka samu wadata girma su ne suka fara ganin wanda aka fa library har su ma su je su ma su ce za su kafa library don ba wani wanda yake da dama a lokacin ko da wadatar da zai kafa library a Europe a lokacin nan ba wani abu ne saboda yanda aka gina wato duniya so da haka musulunci shi ne fa ya gaya mana kan cewa Allah ya hore mana wa sahara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'a minhu ya hore muku abin da ke cikin sama da ƙasa da kuma ɗaya nasa wannan horewar ba wai kawai horewa ta hanyar abubuwan da ƙasa take fitar da shi ko sama take sako da shi ba hatta abubuwan da mutum yake kirkira abubuwa da mutum zai kirkiro su ma yana daga cikin horewar Allah cikin abubuwan da ake kirkirowa din shine tsarin hada-hadar dukiya ta hanyar zamani da tafi da shari'ar musulunci kamar yanda tattaunawa ya kamata ta kasance an yi ta magana akan bankun tsarin bankunan musulunci amma tsarin hada-hada kuɗi wanda ake a kasuwar shinku bisa yadda ya dace da shari'ar musulunci tare da cewar mu a nan Najeriya dokokin ita aka fara fitarwa kuma a fitar da na bankin musulunci amma shine ya fi komai ci baya ko musamman mu a ɓangarenmu shi ya fi komai ci baya domin a Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da ake hada-hada kuɗi bisa tsari na kasuwar shinko wato mai girman gaske kwanan nan aka ce kasuwar shinkon Najeriya ta kai nan 5.1 trillion ne ko 5.1 trillion kuma ba ta taɓa samu a tarihin Najeriya ba saboda haka tsarin sana'a financial industry yana ɗaya daga cikin abin da komai kawo ci gaba a ƙasa London har yanzu ta kamar da take kun san a Ingila akwai City of London ba ita kanta garin London ba City of London City in ka gane magana City of London to inda ake hada-hada kuɗi kamar wata area ce daban ba a cikin London ba saboda tsarin hada-hada kuɗi na zamani ya fitar da yadda za a haifar da wadata da dukiya cikin lokaci kankani ko mai yawan gaske to amma mu a gaskiya mun ci baya matuƙa bisa wannan tsarin insha Allah Allah ya saka da alheri to wato a nan kasar hukumar kula da hannun jari Securities and Exchange Commission tun 2011 suka fitar da SEC rules on fund management dokokin da wannan hukuma ta sanya kan yadda za a rinka wato gudanar da dukiya da asusun dukiya yadda za a gudanar da shi ta hanyar addinin musulunci tun ma kafin a fitar da tun da kaga kun ga ai dokokin bankin musulunci na central bank da suka fitar da shi sun fitar da shi a 2012 ne 2012 cikin watan June amma na sai tun shekara ɗaya kafin nan suka fitar da shi kuma tun kafin nan aka samu irin su kamfanin nuka kamar su Lotus suke yi tun ma kafin a ce za a yi license ɗin haka kuma ya amiral muminin sauke da alaha qiraba zan ya shi zamanto mu qaraba ka zamanto mu zaraba qiraba yace to yace domin abinda suka ce masa suka ce da dukiyar kasal wanta ba za su biya ka ba yace eh za su biya yace to saboda haka to dan ne su ba za su samu kasar riba za su je yiwa ba ka kamata ya ma a ce ma da baki ɗaya ribar ɗari bisa ɗari ta tafi amma shi saboda wannan almuhaba cewa an yi wani abu ne don fifitawa sai ce to shikenan a sanya ta a raba riba dan hakikatan shi almudarib la yadhman in da sun yi asara in sun ɗauka ne da sifar mudaraba in duke ta salwanta ba za su biya ko kwabo amma sun ɗauka ne da sifar bashi a kansu shi yasa amma sai ya ce a sanya ta ta zamanto mudaraba domin ya zamanto cewar ya kubuta daga cewa an yi wani abu don a fifita nasa saboda matsayinsa ko haka ne dukiya ma ke nuna ɗan shigo hannu cikin lokaci ɗan ƙanƙani karkamar ta zauna haka ta juya ta domin ya zamanto kan cewa an samu riba to sannan kuwa bayan haka musuluncin nan ya zo mana da hanyoyin hana asara ba ya rage ta ba ma a hana ta kar ma ta zo gaba ɗaya risk management hanya ce ta hana asara ina kawo misalin hana asara risk management da cewa wato kamar ka shiga lift da igiya ɗaya kusan lift ana yin sa da wannan igiyoyin karfe din ne yawanci sukan yi shi aƙalla ya zama tana da igiya guda hudu wanda yake jansa kaga lift mai igiya guda hudu in ɗaya ya tsinke kafin ya sulalo ya yi dake ya yi ƙasa sauran za su rike shi amma inda ɗaya ne ba inda ɗaya ne haja in ya riga ya tsinke shi kenan in ya riga ya tsinke shi kenan to ka gani to wannan risk management ne to ba kowa ne ya iya wannan ba sai wanda yake bayan kawai akwai wanda yake shi ya san yadda za a samu kuɗi amma bai san yadda za a yi maganin asara ba wannan kasuwancin abinda ake tsammanin za a samu a ciki riba kaza ne ba a maganar faduwa ba a maganar faduwa ba wai don cewar an yadda amma kalamunin babu faduwa ba ko tsarin da bankuna suke kawowa in suka fitar da wani product suke maganar riba ba su maganar asara ba mukan ce tun da ba ku yi shi in kun yi shi da sunan mudaraba ba ko ba ku ce za a fadi ba ba komai amma in ba ku yi shi da sunan mudaraba ba ku fada cewa an fadi mai kuɗi shi zai ɗauki asara ba wai don cewar ba sa hasashen za a fadi ba a'a don a cika sharaɗi kar ya zamanto a ɗauka kan cewar yayin da aka karɓi kuɗin nan an yi lamuninsu amma ba wai don ba za a iya faduwa ba za a iya faduwa to kuma amma tsarin ya kai ya zamanto za a iya yin kasuwanci ma ba a fata mata sha za a faɗi ba saboda ganin yadda tsare-tsaren yake da maganin hana asara da kuma hanyar da wannan zai ɗaga wannan wancan zai ɗaga wannan zai yi kancewa wato a ce an samu asara ko faduwa abu ne wanda yake mawuyaci saboda haka ba wai lamuni ake yi na uwar kuɗin ba to waɗannan tsare-tsare duk an fitar da su a cikin tsarin hada-hada kuɗi ta zamani wanda musulunci ya samu amfana da su musulunci ya samu amfanuwa da su saboda musulmi sun fara kudi matuƙa a ƙarshen alif 1978 a lokacin da ake juyin juya hali na Iran, farashin mai ya tashi daga dala tun dai lokacin Faisal abin ya fara. Sai lokacin Sabti Faisal da ya yi embargo na 1973 ya hana sayar da mai saboda kasashen da suke taimakon Isra'ila, a gangar mai ta tashi daga dala 3 ta koma dala 11. Ya shiga da kuɗaɗe masu yawa kasashen musulmi, musamman kasashen Khaliji. Juyin Iran ya zo 1978, gangar mai ta koma dala 40. Daga 11 ta koma dala 40. Waɗannan kuɗaɗe da suke yawa, kuma mun san a 1976 Richard Nixon ya yanke alaƙar zinare da dala. Ga dukkan bankunan duniya kuɗaɗensu Amerika take rike da su a matsayin kwas, cewa kowace ƙasa za ta in ta kai dala ɗinta na ƙimar dala, na ƙimar gold, za a iya bata wannan gold. Nixon ya yanke wannan. Wanda haka in dai ƙasa tana da kuɗi da zai ta rike su a dala, dalar da ba za ta iya canza ta ba. Wanda haka idan ƙima yanzu kamar yadda yanzu dala take ta faduwa, ko yake ta tashi, gold daga dala 1,500 ɗan watannin baya yanzu ya kai wajen dala 1,500. Ya yi tafle ba ɗin komai ba, sai don saboda dala ƙasa take faduwa take, saboda abin da Trump yake yi. Da damar kan cewa za ta iya ba da dalarka za ka kwa. Tun 1976 Nixon ya yanke wannan. Da ya yanke wannan, yanzu mun tabbatar cewa ƙasashe ba su da dama sai dai kawai su rike kuɗinsu a dala. Saboda haka ƙasashen musulmi suka samu dala mai yawan gaske, ake ce musu petrodollars. Dala ce wadda ta taso daga Haiti. Wannan dukiyar da ke yawa yawanci da bankunan Amerika suke, kuma bankunan nan suna ba da kuɗin ruwa, kuma masu kuɗin nan ba su da iko da su kai kuɗin nasu a juya su ta hanyar waɗanda suke juya kuɗi a kasuwannin shinko, wanda ba ta hanyar da bai dace da shari'ar musulunci ba. Saboda haka daga wannan ɗaya daga cikin abin da su ƙasashen Turawa suka yi don su janyo hankalin, don su janyo wato dukiyoyin da ke hannun musulmi kan a rinƙa juya su ta hanyar tace da shari'ar musulunci, sai suka kafa irin waɗannan fund management entities ɗin wanda za su rinƙa juya kuɗin bisa yadda ake da shari'ar musulunci. Shi tsari ne wanda yake duk wanda yake da rarar kuɗi mai yawa za a juya masa, wanda ma ba shi da shi, wanda yake da kuɗi ɗin kankani zai iya cin gajiyar wannan. To wannan tsarin amfaninsa wato shi ne ya kai ƙasashe suka fitar da dokoki ne inda za a gudanar da shi, kuma kullum ake canzawa. Har waɗannan dokoki ya zama cewa da aka zo aka kawo bankunan musulunci, su ma bankunan musulunci suna da buƙatar su sa kuɗinsu a cikin wannan kasuwa, saboda haka aka fitar da irin waɗannan waɗanda suke gudanar da asusun kuɗi bisa yadda ya dace da shari'ar musulunci. Dukkan ɓangarorinsu daban-daban don nau'i daban-daban ne da shi, wato kamar yadda a cikin bayanin Dr. Nabi ya yi, an cewa ana tunanin a yi a harkar noma, waɗansu suna yin tsarin kamar yanzu yadda harkar filaye da gidaje suke a Nigeria, real estate Abuja da yanzu ta noma. Na gani yanzu kawai kana wucewa, yanzu mu da shekaru suka so mu zuwa mana, kana cikin tafiya sai ka ɗauka ka zo kwana, ashe baka zo kwanar ba, ko kuma ka wuce kwanar saboda an canza gida, an yi canji. Kullum wuni da ka sani kango ne, sai ka kawai ina ce sun tashi. Yanzu akwai irin wannan asusun da ake tarawa, wanda shi harkarsa kawai ya sai filaye, ya sayar ko ya sai ya gina, ya bayar haya ko ya sai ya gina, ya bayar da riba, tunda babu abin da yanzu yake kawo kuɗi cikin lokaci ƙanƙani ga masu shi irin wannan harkar ƙasa. Wani daga cikin 'yan kasuwa wannan yana cewa shi a shekara daya akan harkar kasa ya samu biliyan 3 kuma a Kano ba wai a Abuja ba biliyan ba miliyan ba biliyan 3 wannan wai riba ce da ya samu a cikin shekarar da ta wuce wannan shine yasa wato wannan kaci masu kuɗi su za su samu fa'ida to amma marasa kuɗi fa shi wannan tsarin shine zai musu gata kuma shi a cikin wannan tsarin to kana da ɗan ƙaramin kuɗin ka sai ka bayar da abinda jarin ka ba zai iya yi ba yanzu dan kana dan pension ka da kake samu ko kuma albashinka ga su da tijiwa an dan samu an yi ƙarin albashi da budget din da ake yi jami'a yanzu alhamdulillah an dan ƙara mana Allah ya sa musu albarka dan ƙarin da ake yi da ka saba da budget din ka to ƙarin maimakon ya zamanto cewar abin nan ka ce yanzu duk kullum sai an cifarfe su ka hakura a cifarfe su ranar juma'a kawai wannan tsarin da aka samu suka zo ka sa su a kullum kaga ba za ka iya shiga cikin harkar kasa ba kuma kuɗin da kake da shi kushe za ka tara wannan kuɗin da za ka shiga cikin harkar kasa ko ka shiga cikin harkar kasuwar fitar diesel da sauransu wuri wanda yake kawo kuɗi mai yawa amma in akwai irin waɗannan wanda za ka tattara kuɗaɗen mutane kuma da aminci to shikenan sai ka ga kana zaune a an shigar da kai cikin harka wadda take kai da ba za ka iya shiga ba sai zaman to kan cewa yau kai ne ma kake damuwa ka ji yaya kasuwar filaye take ne a Kaduna kaga halin ka kan kai yanzu musamman a shekarun baya lokacin da wato hanyoyin samu suka karanta kuma mutane suka lura da wannan in yahu yahu suka yi yawa aka fito da harkar ponzi scheme kala kala iri iri wanda za su ce su ya sunan wayannan mutanen da suka fito daga su ba wanda suka fito daga wajen masu galaxy akwai Swiss gold akwai waɗansu wanda har suka zo suke program a freedom wanda galaxy ina jin suka sa sunan su ba na Swiss gold ba su cewa suka yi su wani yaro ne daga Maiduguri su suka fara abin su cewa suka yi in sun karɓi kuɗaɗen mutane tipoki suke haya suna sayan tipoki suke haya suke tun da yanzu ana harkar gine-gine a Abuja suke zuwa suna sayan suke sayan suke ɗiban yashi ake biyan bashi ake biyan su kuma suna harkar adidai kaso suna harkar suna harkar haya har ka dai haskoki suka zo suka faɗa akwai lokacin da har ne magana a kan abin su shine suka zo suka ɗauki awa biyu a freedom suka ce ai tsarin su bisa tsarin musulunci da ƙarshe mutanen nan sun je biliyan 9 na mutane ya mulla tare da su biliyan 9 an samu an kwato waɗansu daga cikin dukiyoyin wani gidan mai da suka saya wajen kun guda nawa ne waɗansu ɗan yara ne suka yi ina mata suna abin ina jin galaxy a cikin wannan probe ya daɗe fa an daɗe ba an ji da yan taro ba ai duk wannan shi wannan mai galaxy da baya shi ne ya biye shi shigo da su shi ne an bitan hadda cewa wai nima ina ciki yawwa wanda suka ce a Malaysia ne wannan su ma daga baya ne amma na galaxy su ne kusan cikin farko wanda suka yi akwai wannan ma wani ne Nospetko sai daga cikin wanda su ba suka fara to duk waɗannan hanyoyi ne na yi mutane shigo ba ta tafi saboda duk waɗannan tsare-tsaren da kuke gani ba wanda yake da license daga hukumar kula da hannun jaro jari sent lokacin da abubuwan suke yawa bana mantawa wani azumi na Ramadan sai da office din sent suke nemi saboda sun ji maganganun da ake tayi akai suke nemi a basu dama suka zo wajen tafsirin mu na Ramadan a al-Furqan suke bayani suke mutane gargadi akan a guji wannan tsare-tsaren to kage kenan akwai kishinwar irin wannan saboda mutane ko abinda ko mutane da yake akwai kwatsayi kowa zai ce ai ga wani tsari mun aka karbi kudinka duk wata za a rinka baka 20,000 duk wata 20,000 sannan kuma kudinka suna nan ba abinda zai same su kuma abin mamaki wani ya shiga ya mula wani ya shiga kudin sun mula amma wallahi mutane ba su hankali saboda su wata abin da ke faruwa shine su suna su masu wannan harkar ko yaushe fata suke cewa lalle za a samu wani dolowawa wanda zai ce ai akwai samu da zai yi izina da abin da ya samu da na gaba da shi ba to wanne yake nema ko zai same su to abin da yake maganin wannan a hukuma abin takeici ita hukumar fake ta yi sake wajen faɗakar da mutane kuma saboda waɗannan abubuwan wato sai a ba su ga investment and securities tribunal dokar da take wannan su kuma yadda tsarinsu yake tsari ne wanda yake ma ba ka san ma ana yi ba yanzu ma dai ake kai su EFCC don a ga yadda za a kwato dukiya amma ba wani abu wanda ake yi wanda suke wannan abin za ka yi kan cewar ya zamanto tarafi ga nan gaba a waɗansu kada su shiga kuma an tsare dukiyar mutane to alhamdulillahi a ƙarin da yanzu a sai suka yi tsarin da dadi da shari'ar musulunci isa ake register irin waɗannan fund management entities wanda za su yi ƙoƙari su tattara kuɗaɗen mutane kuma a yi amfani da su a wajen harkar da dace da addinin musulunci dama babban abu duk da wato kuɗin nema da kuɗin samu za ka ga musulmi yana yi wato tasirin addini yana nan mutane ana jin tsoron haram kai ko don cewar ya riga ya shiga cikin tunanin kaza ta haɓaka kuma dama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanku yake renan wato dan marakin takumunsa a hankali har ya zama to babba kaga wannan yana nuna mana yanda ɗabi'ar mu ya kamata ta kasance mai koyi da sifar Allah da kuma cewa abin da ya shiga hannun Allah ƙanƙani ne amma sai Allah ya girmama shi to haka nan ya kamata investment ya zama to a fara da shi ƙanƙani ka hakura har ya zama to babba da haka sai ka ga an gina abubuwa ba kaɗan ba da haka sai a gina tattalin arziki domin ita wannan tabanto naka ko kuma ta mubaraka ko kuma bariba wannan tsarin ya sa wato ba za su shiga wuri wanda ita hukuma ba ta yadda su shiga ba don sabanin akwai wani bawan Allah wai a gurgurje su a shana daga Nijar shikenan ya je ya sa kuɗi a shana kacan suka kama ko da ke zo na Allah ya baku hakuri yana ce ba wai banki Allah ya basu hakuri kuma ya zo ne mun gaya musu Allah ya basu hakuri to kai ga harkar da kake yi a kan haka aka baka ka je ka shiga cikin wata harka daban to su fund management ba zai ba a shi da ikon ya je ya ce zai yi wannan no ba zai shiga cikin wata harka wadda ko da ana ganin nan da nan za a samu in ya zama tukan cewa fata daga cikin wanda aka ba shi clearance Securities and Exchange Commission kan yi akwai wanda su dama an suka samu kamar mutual funds wanda su ba ba sa ma sayan ba sa sa kuɗi sai a cikin abin da ake cinikin sa a kasuwancin ku ke securities waɗanda suke a kasuwar stock exchange ko over the counter exchange suke iya sanya kuɗi saboda haka akwai hanyoyi na tsara dukiya a ciki sannan kuma muhimmin abu shine kan cewa ba a ce investment ya zo wanda su masu tunanin masu tsarin hana asara din nan su kowa shi tunanin su kadan yake kamar yadda nace da yan kasuwa su yan kasuwa riba kawai suke hangowa su ko waɗannan idan riba ta yi sai su masu jan zare ne sai a'a kar a shiga nan kar a shiga nan duk wannan hanya ce ta asara dukiya kuma hanya ce wadda yake cikin lokaci kankani za ka ga an tattara dukiyoyi masu yawa an sanya su a cikin abin da zai haifar da alkhairi ga al'umma wannan harkar noma da kuka faɗa wato sai wannan satin wannan satin sai wata to jika zan ce jika ta ce amma ba karamar jika ba babbar jika ce ta take ga Dr. Maryam sai take min tambayoyi ashe wani tsari ne yanzu mutane suke yi na harkar noma da su ba noma suke ba amma karɓar kuɗaɗe suke yi ma mutane noma to muskilar su shine suka zo akan zakka tambayoyinsu da akan zakka ne yaya waɗanda suka shiga cikin wannan harkar za su fitar musu da zakka su fund managers ne wanda suke managing ɗin harkar noma harkar gonakin ko kuma sukan karɓi kuɗin kuɗaɗen mutane wanda daga cikinsu har da kiristoci wanda su zakka ba za ta hau kansu ba to saboda sun ji a cikin karatu na bayyana kan cewar ita zakka ta harkar dabbobi ita ce ake yin ta ake haɗa wajen fitar da ita amma zakkar dukiya da zakkar amfanin gona kowa ta su zai fitar ba a haɗuwa a ce zakkar kamfani ta zakka za a fitar da ita to shi ne abin sai ya sa suka ce to bari su tambaya to yaya za su yi wajen fitar da zakka to wannan abin sai ya fahimtar da ni yanzu da na zo na ji bayanin chairman akan gona da ya zo gani da kuma irin yanzu kokarin da ake sai na gane cewar wato wannan harka ce wadda yanzu mutane da suke da kuɗi a hannunsu suke ci shiga sai aka cikin lokaci kankani abinda muke takawa muna tare da shi idan ba mu samar da namu sun shiga cikin wannan harka ba za mu zamanto shi dai mu zamanto kamar yan Brazil din waɗanda suna da gona amma noma da suke ba naka ba ne kuma akwai ta wannan hanyar ba ma kawai za a yi noman ba gonakin ma suke sayarwa don saboda shi ma irin wannan wani lokaci mu rinka kula a binnan Dr. Abdallah sun ciyo da su a liman yawanci fatoyin nan da ake shi ne zai nuna maka wani economic trend da yake faruwa a ƙasar mu daga fatoyi za ka gane ga wani ittijahi da aka ɗauka wani yaro ne ya yi mana fatawa cewar yana amfani da Google Map sai ya zaɓi fili sai mutane daga Lagos suna son gona sai ya tura musu a coordinate su gani yace yakan ce musu gashi an samu fili miliyan biyu da rabi ya ce to wani lokaci yin suka turo masa da miliyan biyu da rabi in ya je ciniki sai ya same shi a miliyan biyu rabin miliyan ɗin nan ya iya ci zai tambayarsa shi abin da zai shi wannan rabin miliyan ɗin zai iya ci tun da shi miliyan biyu da rabi ya ce musu da shi yanzu ya je ya yi negotiation ya same ta a miliyan biyu ya ce kake ji tsoron Allah kai ba ka tunanin abin da kake yi kana sayar ta mayar da baki da kasar ka ta zama ta koloni kenan ta zama ta kamar yadda ake mulkin mallaka yadda Ingila ta zo ta mallake mu yanzu kuma Lagos za ta zo ta mallake mu saboda su can suna da kuɗi free fund kuɗaɗen da Zenith Bank suke tarawa a Kano abinda suke bayarwa na bashi a Kano bai kai 1% ba bai kai 1% ba suke bayarwa a Kano Zenith Bank kuma duk bankunan nan major banks da ake da su Zenith Galaxy First Bank Access Bank GT Bank FCMB wane ne duk baki ɗaya babu wanda yake namu to da ka gashi kuma duk mai mu'amala haka zai tafi wajen su yanzu ga open the money point duk wani karamin ɗan kasuwa kuɗin sa yana wajen su kuma sai yadda za su yi da kuɗi wai hamburra ba su kace suna yi saboda su rasa yadda za su yi da kuɗin sai su tattara kuɗin sai su danka ma mutane su zo su samu kadara a wajenmu so su ɗauka saboda haka dole ne mu tashi irin wannan kokari da su ɗan uwa suke na kunus a samu irinsu ko mu taimaka a haɓaka su amma hakikatan babu ƙasa da ta samu ci gaba ta mallaki tattalin arziki ba tare da samun control a financial industry ba harkar hada-hadar kuɗi domin kuɗi shine kamar jini da yake gudana a cikin jiki dole sai da shi saboda haka dole mu ga yadda za mu yi mu ƙarfafa wannan harka yawaita ta gwamnati gaskiya ta yi bakin ƙoƙarin gwamnatin Najeriya a dukkan matakai an ba da dama ga ai harkar hada-hada kuɗi ya ce shari'ar musulunci ta yi yanzu ga shi duk da hayaniyar da kiristoci suke shekaran jiya an yi halal economy strategy an kaddamar da shi abu ne wanda zai taimaka mana haka abin da ya kare wato mu ci gaba da faɗakar da juna irin wannan tarayya da muhimmanci ne ya zama tokin cewa an faɗakar da juna kuma an ji irin waɗannan maganganun daga harshen malamai daga harshen limamai daga harshen halifofi a ji su ne suke wannan magana sai a tabbatar cewa wannan musulunci din ne ake yi don sau da yawa kusan sharrin nasu wani lokaci in aka faɗa in suka zo suke in aka zo alal misali aka yi zo aka yi program a gidan rediyo aka ce to gashi wai an fitar da wannan tsari a kaza da kaza da kaza in a cewa da a majalisa a wajen hira ana yi ya ce to haka dai suka ce wai sun ce wai shi ma wai musulmi wai halal ne wai shi ma musulunci ne saboda an yi maganganu wanda ba su gane ba amma da za su je a harshen malamai inda suka san su to sai su ce eh gaskiya mun ji malam wane ma ya ce mun ji malam wane ma ya ce wannan abin haka yake to dole ya zama to kan cewa mun shiga a mun yi kane-kane a cikin wannan harka tun lokacin da aka ce a gaskiya personally lokacin da aka soma fitar da draft na central bank musu wani abin dokar tsarin banki ba wani abu ne ya sanya ni na shiga ciki ba ya ce dole a shiga cikin wannan al'amari saboda tsoron cewar za a zo a yi abin nan babu shari'ar musulunci ko mutane suke karɓa sa saboda idan waɗanda ba su san shari'a suka shige shi ba za a zo a yi irin yadda aka yi waɗansu kasashe sai ya zamanto wani abu ne na elite wanda kawai waɗansu ne kawai suke gani amma gama garin mutane da malamai suna ganin kawai wannan abu ne wani abu ne daban turanci ne boko ne ba shi da wani abu da addinin musulunci to za ka dole mu shiga cikin wannan harkar tamu ce wannan harkar ta shari'a ce da abin da aka ce ta shari'a ce dole masana shari'a su shiga ciki zan rufe da tsarin da kowace ina yawan faɗansa da wannan wane ne cikin fuqaha'ul hanafiya yake kawowa cewa al'adar ɗan kasuwar samarkand ta uzbekistan ba ka je ba gwani ba da kai muka je ba ko kowa ka yi jirgin ka zai to mun je garin samarkand da mun san ai samarkand ne ko to mun je garin su to ɗan kasuwar samarkand idan za su towo kasuwanci za su towo tafaucin su inda suna da kusa suna kusa da tafarkin Silk Road idan za su towo kasuwancin su zuwa su Baghdad da cibiyoyin Damascus da sauransu to a cikin tawagar a cikin karaban din sai an samu fakihi wanda yake tafiya tare da su shi ba ɗan kasuwa ba ne kawai yana nan tare da su domin wani abu ya rikice ya bada fatawa yace ga yadda za a yi kuma wani abu ya rikice ya ce ga yadda za a yi to shi ne aka kawo wannan tsarin shari'a advisor shi dukkan wani wanda zai yi hada-hadar kuɗi dukkan banki ko kamfani na hada-hadar kuɗi irin wannan su kuno fund manager ko wanda zai harkar faɗin wanda sai da rataba tunda a yanzu a duniyar musulunci babu abin da aka yi rubuce-rubuce a kansa, a kan sababbin, a cikin sababbin abubuwa da suke zuwa na waje, ba abin da aka yi rubuce-rubuce a kansa irin harkar tattalin hada-hada kuɗi da tsarin shari'ar musulunci. Duk wani bincike da ake koma bayan wannan ne, duk wani bincike da ake koma bayan wannan ne. Shi ya sa mu tashi tsaye mu ba da inayarmu ga wannan fanni, kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan cibiya ta Kunus za ka zo ka yi irin waɗannan abubuwan wanda yake za ka zama spiritual ne, duk ka yi su ga baki ɗaya a yanar gizo. To kuma yara da ke ta tasowa da irin abubuwa na basira taso da irin waɗannan abubuwa ɗin Allah maɗaukakin sarki kuma ya mana kaman kadar. Allah ya sanya albarka a cikin ayyukanmu da rayuwarmu da dukiyoyinmu da lamu da zuriyarmu. Sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ko ai hakuri magana ta wa haka take. To ni ne kuma ciya din. To ina agenda take? Yawa da wannan bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. To sai jawaban masu ba da shawara kan lamuran shari'a na Kunus. To sai kira Professor Adam kenan, shine shugaban masu ba da shawara kan lamuran shari'a. Ko da yake to sun yi fassara ne ai abin sai afi karfin ba da shawara masu fatawa da muraƙaba da sa ido, masu fatawa da sa ido shi ne da murataba shi ne kama haka ake ce musu fatawa da sa ido. A kawai fatawa suke ba, har da sa ido, don suna odi duk abin da ake na bincike sai an kawo musu. To ai adba shi ne ai wato jin mushkilar abin da ma ake kofaɗa kenan wajen buhus ɗin da ake na shari'a gabanin. Cewa ai kuskure ne ma a rinka cewa advisory, amma sai aka cewa an rasa term guda ɗaya, supervisory shi ɗin ne. To shi ma kuma supervisory in aka ce sai ya zamanto kan cewa za a ɗauka kan cewa sa idan wato hatta ya ɗauki hatta financial supervisory supervision wanda yake kuma ba haka bane. To Allah ga shi ne an dai fahimta. Thank you Mr. Chairman. A'udhu billahi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa, iyaye, maluma da ɗaliban ilimi masu da'awa, maza da mata, amin izini na tsaya akan existing protocol duba da yanayi na lokaci. Hakika kusan dukkanin bayanai sun gabata daga malaminmu kuma shugabanmu a wannan harka ta tsarin tattalin arziki da hada-hadar kuɗi da musulunci, Imam Sheikh Dr. Bashir Ali Umar, Allah ya ƙara masa lafiya da imani da nisan kwana mai amfani. Don dai an tsara cewa zancewa na abu ne, amma gaskiya ina da cikin bayanan da ya yi akwai kifaya. Kunus investment sun zo abinda masana tattalin arziki da bunƙasa harkar kasuwanci suke cewa shi ne sirrin samun nasara a dukkanin abinda ka sa gaba a matakin farko kafin ka biyo sauran matakai da suke da alaƙa da shi. Shi ne abinda yake da alaƙa da solution provision, su kawo solution ga matsalar da take damun al'umma. Kamar yadda shugaban majalisar malamai na jihar Kano, shugaban zama kuma wanda ya bada wakilci ya bayyana, ba matsalar da take damun al'ummar mu kamar talauci, kuma records na multidimensional poverty index da hukumar kididdiga ta kasa National Bureau of Statistics take fitarwa duk shekara. Arewacin Najeriya ta kasance ita ce kan gaba. Jihohinmu na arewacin Najeriya su ne kan gaba koyaushe su suke zuwa na farko lokacin da aka gudanar da gasar talauci. Mu ne muke kokar na farko kuma mu ne a gaban gaba. Sannan shekara goma mu muke zuwa na goma farko amma fa babu talauci, Allah ya kiyaye. Babbar matsalar daga cikin dalilan da samar da tsare-tsare da za su taimaka wa wannan to irin wannan tsarin da aka kawo ƙarƙashin Kunuz shine ire-iren abubuwan da muke buƙata wanda zai taimaka mana wajen samar da hanyoyin juya kuɗaɗe da kuma hanyoyin samun jarin da musu suna tsakiya za su karɓa daga wajen wanda ba za su iya yi ba. Akwai wanda su kuma suna da buƙatar kuɗin su kuma za su fasu bisa aminci wannan shine financial intermediation ɗin da za su gudanar. So tsare-tsaren ɓangarorin tsarin hada-hadar kuɗi na musulunci a Najeriya ɓangarori ne guda huɗu duk da yamgi ya manta da ɗaya daga ciki. Amma dai ni koyaushe in nazo bana mantawa da shi saboda ina da responsibility na wajibi a kansa. Muna da ɓangaren tsarin bankin musulunci Islamic Banking wanda a yanzu akwai bankuna kusan guda biyar zuwa shida kuma akwai da yawa da suke zuwa, akwai masu gudanar da taga guda ɗaya. Ba talla za mu musu ba babu laifi in za mu ambace su Jaiz Bank, Cash Bank, Lotus Bank da Alternative Bank da kuma Summit Bank da suka zo kwanan nan. Akwai taga ta musulunci ƙarƙashin bankin SunTrust da suke gudanarwa. A ɓangare na biyu muna da tsarin takaful abin inshorar musulunci wacce ita ma yanzu yadda wanda ba musulmi ba ma suka runguma abin zai baka mamaki saboda sun gabalo waɗance inshora sun karɓi kuɗin ka sun tafi sun manta da kai. Amma waɗannan su kuma sun karɓi kuɗin ka har abin da ya saura bayan shekara ɗaya sai a tuna in ka bada miliyan ɗaya a ce ga 150 ga 200 har 300 wani lokacin za su tuna su ba ka. Sai ka ji in yabo yana a no sabi da wahala wa yawa wanda da ya receive my money da ne go remember ni na da musulmi wa ka je go wallahi shi na musulmi zai je su ne suke tuna shi bayan ya biya inshora. Why? Because of the value da suka gani na tsarin musulunci da ya gino akan tsarin wata ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ithmi wal udwan. Su ma yanzu haka akwai inshoran kamfani na musulunci da yawa, akwai Jaiz, akwai Nur, akwai Salam, akwai Crown, akwai kuma ce ta biyar din su biyar ne akwai da yawa kuma da suna nan kan hanya. Hilal takaful to sai kuma waɗannan ɓangaren harkar hada-hadar kasuwar shinko da kuɗaɗe na musulunci Islamic Capital Market shi ma akwai fund management. A yanzu haka muna da fund managers a Najeriya sama da guda 200 amma biyar ne ko shida ne kaɗai na musulunci kuma su ma biyar ɗin shida huɗu daga ciki ko abin nan su ma ba na arewa ba ne suna kudu da Lotus da Marble da wani Trust Africa. Trust Afro yawwa wanda full pledge ne dai akwai wanda suke haɗawa da taga sai kuma wanda yake namu na yan arewa su ma ba su guda uku ba ɗaya daga ciki ɗaya ne kaɗai ya yi tunanin ya zo Kano cibiyar arewa ta harkar kasuwanci aka kafa shi ne Kunuz. To sai kuma ɓangare na ƙarshe wanda yawanci ake mantawa da shi shi ma CMD sun manta Allah ya yafe masa malam ɗin ma dai karakalla. So shi ne ɓangaren harkar fanshin musulunci. Akwai tsarin fanshin musulunci ƙarƙashin hukumar kulawa da harkar fanshin ta ƙasa a National Pension Commission wanda an jima ana gudanar da juya tsarin kuɗaɗen ƴan fashi a hanyar da ba ta daidai da shari'a ba. Amma alhamdulillah a kusan shekara biyar kenan yanzu aka kawo wannan tsarin kuma yana nan yana tafiya sai da kama daga cikin mutane ba su ma san cewa akwai shi ba. Ana gudanar da shi ƙarƙashin multi-fund structure ta tsarin gudanar da hada-hadar bankin musulunci. To waɗannan su ne ɓangarorin da muke da su a yanzu haka na harkar bankin musulunci. Su kuma fund management hanyoyin juya kuɗaɗensu mafi yawa guda huɗu ne. Na farko suna juyawa akan sukuk wanda wannan sukuk ɗin wata ran muka taɓa tattaunawa da malamai wani ɗaya daga cikin iyayenmu maluma yake ni wannan kamfanin kwalton na sukuk ɗin nan da suke a hanyar Zariyar ne yake kai akwai su da kokari. Shakar wakalla ba ba kankanin kwanta bane ba tsarin musulunci ne muna fak ne yace Allah ko sai wani daga cike cike an yi na dauka sunan gari ne sai na dauka sunan gari ne sukuk wan sukuk ya dauka sune suke ta hijira daga nan su koma can hanya ce ta juya kudade a tsarin musulunci wanda ita ma ta samu ta goma shi mai yawa alhamdulillah kusan yanzu an yi na wajen trillion ɗaya da kusan biliyan 300 biliyan 300 kuma ana ci gaba da yi yanzu ana kiran na takwas insha Allah kwanan nan su malam za su fito da shi to sai kuma abin da yake da alaka da hannayen jarin kamfanoni waɗanda aka tantance su cewa su halal ne shi ma suna investing kuma sai an tabbatar an yi screening cewa abin da kamfanin yake yi ko amala ce ta halal kamar harkar suminti ko harkar abinci ko harkar man fetur da makamantansu kuma ya zama ba su da wani bashi na kamfani ko bankunan da suke mu'amala ta haramu ya zama yana da yawa to ba zai yi su investing a ciki ba kuma akwai tsare-tsaren da ake bi kwararru suna iya yi su tantance kuma sai an kai wasu malam sun tabbatar kafin a kai shi misali kamar Lotus Index da yake NGX Nigerian Exchange dole duk shi bayan wata uku za su yi review kuma sai sun tura wa hukumar kulawa da hada-hadar kasuwar shinku da hannayen jari ta kasa Securities and Exchange Commission su kuma sai sun kai wa press an tabbatar cewa waɗannan kamfanonin mu'amalar su ta halal ne sai a juya bangare na uku shine suna mu'amala ta real estate harkar kasa da malam ya ishara shi bangare na karshe abin da yake da alaka da commodity investment bangare daban-daban za su iya shiga harkar da suka ganta akwai alkhairi a ciki kuma akwai asara kaɗan dole ya zama lorik saboda an gane cewa su kwararru ne shi ya sa ma aka danka kuɗi a hannunsu ba kasafai ɗan kasuwa zai ji daɗi a ce an samu asara ba duk da sun yi alkawarin za su iya ɗaukar asarar ɓangare na ƙarshe da zan yi ishara a kai shi ne abin da malam ya rufe da shi abin da yake da alaƙa da shari'a advisory wannan tsarin na shari'a advisory tsari ne da ya ginu a mataki na duniya gaba daya akwai hukumomi na fatawa akwai Islamic Fiqh Academy Majmal Fiqh al-Islami su ne kusan suke manya-manyan fatawoyi akwai kuma kungiyoyi da kuma cibiyoyi na harkar kwarewa akan abin da yake da alaka da harkar kudin musulunci akwai babbar hukuma ko cibiya ta AWFI Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions wanda malam yana daga cikin maluman su da suke zama su yi fatawa gaba ɗaya duniya ta karɓa ba wai iya nan ba ne yawanci da yake ba sawa yake yi ba wanda suke da shi za su ji ya wulla London a shigali ya ƙara komawa Doha daga Doha ya buga ya yi Morocco Nouakchott ko ya da Nouakchott sai kuma ran juma'a a ganshi a mumbari ya ɗauka yana kano inda shi ba tallafi yake a social media ba Allah bai kare lafiya a cigaba da yi a karɓar kalla so wannan kwamitin nasu yana daga cikin wanda su haka akwai IFSB shi ma yana ciki suna Kuala Lumpur Islamic Financial Services Board da makamantansu su suke tsarawa a duniya a samu uniformity to aka dawo a matakin ƙasa a Najeriya misali ƙarƙashin Central Bank da sauran regulators akwai hukumomi da suke ko kuma kwamitoci na kulawa da ba da fatawa da tabbatar da cewa an bi tsarin musulunci a kai a Najeriya duk duniya akan kira shi kundin shari'a supervisory board ko kuma shari'a advisory council amma dai a Najeriya saboda religious sensitivity sun mu ya koma press financial regulatory advisory council of experts da kuma aid advisory committee of experts saboda yadda abokan zanen mu suka ce ba su yarda da kalmar shari'a ba duk da dai a constitution din Najeriya an ambace ta farzin su 67 aka ambaci shari'a amma dai ba su gamu da wannan ba sai wacce aka rubuta a guidelines din CBN Allah ya kara sarki lafiya yace aje su malam suka ba shi fatawar al-ibratu bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani aje da press din aka ci gaba aka yi taslimi jadali Allah ya kara lafiya to sai kuma a matakin kowanne banki ko kowanne kamfani da yake gudanar da mu'amala ta shari'a to shi ma fa akwai wannan committee da mu kunus da ni da dan uwa associate professor da kawar shi ki jani radio da kuma da Nura Abdullahi na Bayero University mu muke ba su shawara kuma muke kulawa ta tabbatar da cewa sun yi abin da ya kamata in abin da suka yi ya fi karfi ne sai mu fada wa su malam kuma su fada wa hukumar da take kulawa da haka hadar kasuwar shinko ta kasa dan ta hukunta su kuma insha Allah ma ba za a kai ga wannan ba sai aka kai ga wannan din ana kaiwa kuma ana yi ba zan ambaci suna ba kuma na san su ma wanda suke wasu suna cikin nan ba za su ambaci suna ba amma yana da muhimmanci mu bayyana cewa karfin waɗannan committeecin ya wuce yadda jama'a suke tsammani akwai kamfani da yake hada-hadar kuɗi a ƙasar nan ya gudanar da mu'amala ya samu riba a biliyoyi ba miliyan ba a karamar hukumar lahu biliyan su malam suka ce taramun ce kuma dole a fitar da ita kuma babban bankin Najeriya ce dole a cire an cire din kuma an ajiye ta an bada ita sadaka ba mu'amala da ita a karamar kallon saboda me saboda doka ce ta assasa su sunayensu yana nan a cikin dokar kasa ta banking banks and other financial institutions act the bofia 2020 da aka yi amendin an sa su akwai rago-rago a cikin wannan dokar don haka duk abin da suka faɗa bisa doka suka faɗa kuma central bank dole ta zartar kuma alhamdulillahi ana samun daidai gwargwadon haɗin kai duk da dai lokacin da ya zama akwai waɗanda ba mu ba a ciki suna kokarin koyaushe riduna da yutu ko nuru Allah bi afwahihim amma dai waya ballahu illa ayyuki man nuruhu walau karihal kafiruna walau karihal mushrikuna kamar yadda aka yi a halal economy alhamdulillah ya zo a yi lancin jiya a shekaran jiya wancan a Abuja kuma abin da ake bukata an samu duma da yanayi na lokaci insha Allah nan zaka zan fata kula ya saka da alkhairi Allah ya sa wannan kamfani da aka assasa ya samu tagomashin da ya kamata Allah ya sanya albarka da kuma sa su samu karkuwa a cikin wajen al'umma kuma ya ba su ikon sauke nauyi na abin da ake kyautata musu zato assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan prof Allah ya saka da alkhairi kamar yadda kai ka abin nan kace ni da Dr. Jamil mun dan gafala kai ba gafala kai ba tawalu kai kai ma baka faɗa ba akan cewa a pension industry kuma yanda ake da hukuma da take sa ido akan abin da ya shafi shari'a a banki da kasuwancin ko to haka kuma a wajen pension inda kun san kudin yan pension suna hannun pension fund administrators su suke gudanarwa to su ma inda aka fitar da kan cewa akwai tsarin yadda kudinka na pension za a rinka juya su a hanyar da zace da shari'a yadda abin da ya zo maka na pension ba sai ka yi tunanin kan cewa ribar da aka samu ta riba ce a cikin da sadaka ba to domin a tabbatar cewa shi mai juya kudinka shi PFA din ya dace da shari'a dole sai da sa ido su malam su ne masu sa ido shine shugaban abin nan pension industry din gabaki daya shine non interest pension fund advisory committee expert su ma kamar yadda suke da wato hukumar shari'a a central bank da sauransu to su ne hukumar shari'a a wajen pension to shi na san ba mantawa ya ba tawalu'u ya yake faɗa to muna cikin taro yan uwan mu limamai sun shigo ciki manyan malamai professor Ahmed Murtala da professor Indabawa ahlan wa sahlan jazakumullahu khairan sannu ku da zuwa yanzu sai